Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auda
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Amma albarkacin watan Ramadana a yau 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023, filin namu na jan hankali ne da ban kwana ga azumin watan Ramadana.
Kamar sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau.
To masu sauraron mu, sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da lekawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana, wato Sheikh Usman Abubakar Abdul Hussein.
Sai gaji barka mu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Sheikh Usman Abubakar, wanda aka fi sani da Abul Husnaini, wanda yake malami ne a cikin garin Kaduna, wanda zai mana jan hankali a game da bankwana da watan Ramadan da kuma kan abubuwan da muka amfana da shi muka kuma koya, wanda za mu ja zuwa watannin da suke biyo baya. Assalamu alaikum malam.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To wannan matasa suna sauraron ka domin a janyo hankalin su a game da kwanaki 10 nan na ƙarshe da muke ciki, inda muke ba kwana da shi azumin kansa, abin da ya rage mana da zamu amfana a ciki, da kuma irin koyin da ya kamata a ce mun dauka to darussa wanda zai jagoranci rayuwar mu nan gaba bayan azumi.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da imana da ce da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Kamar da magana Ramadan wato yana ban kwana, kuma me ya kamata a kula da shi musamman ga ƴan uwa matasa, maza da mata. Wato aslan idan muka kalli Ramadan wato akan ce madrasatun ne tarbawiya. Asalin Ramadan kamar wata makaranta ce da aka je ta tarbiya. Mun ce tarbiya shine abin da zai bunƙasa mutum, da yana ƙasa yanzu ya koma sama. Asalin daga raba ya rubu rubuwan au nama yan munumuwan, kamar misali mutum yana ƙasa ne ai wani abu da zai bunƙasa shi, wato kamar a ce a dasa fulawa ne tana ƴar ƙarama, sai a riƙe mata ban ruwa, ana bata ruwa, aka waye gari sai aga ta girma ta zama babba. Ki saboda Ramadan shaharun ne karim, shaharun ne mubarak, wata ne mai albarka, wata ne wanda Allah ya sa albarka a ciki, wanda Allah kadai san iyakarta. Shi yasa ma yace dukkan ayyuka idan bawa yayi nashi ne, amma sai watan Ramadan. Yace idan mutun yayi azumin Ramadan, Allah yace wannan nawa ne, ni na san abin da zan saka wa mutun da shi. Saboda haka Ramadan yana da wata mazaya, yana da bambanci sosai in an kwatanta shi da sauran watanni ko kuma lokuta na ibada. dan haka yana da abubuwa da yawa waɗanda suka tanada kamar yanda aka yi magana wato goman farko wasu tun a farko ma goman farko in suka shiga Allah tabaraka wataala tashin farko Allah yake masu yake yanta su ya samu ya karbe su wasu kuma sai a goma ta biyu wasu kuma sai a goma ta ƙarshe to goma ta ƙarshen ita ce tafi kowace muhimmanci a cikin watan Ramadan domin lokacin da watan ke ban kwana sannan ake so mutun ya ƙara zage damtse manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin Aisha ta bada labarin cewa lalle in goman ƙarshe yayi manzon Allah yakan ƙara zage damtse ya ƙara shiri sosai ya ƙara kokari har ma ya tare masallaci da itikafi kuma su ma matan bayan manzon Allah haka suka ci gaba kuma yakan tada ma wanda duk ya isa sallah daidai wannan lokacin za a tada shi saboda ya sallah dan ya ribaci abin da ke cikin wannan goma na ƙarshe to sai dai ya lalasab abin bakin ciki wani lokacin mutane idan aka fara azumi zaka ga farko goma na farko sun tashi da ƙarfi sosai har masallatan ungwanni zaka ga sun cika tab amma in goma ta biyu tayi sai kaga sun ja da baya in goma ta ƙarshe tayi kawai sai su fara tunanin bukukuwan da za a yi na sallah ko na wani abu kuma na saban Allah ma wasu ma har zinace suke idan muna da labarin irin waɗannan abubuwa idan Ramadan ya zo ƙarshe to na farko dai idan goman ƙarshe ta zo na Ramadan so ake mutun ya ƙara muhimmanci ta dalilin ciki ne da Lailatul Qadri take domin a goman ƙarshe ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa goma na ƙarshe dan haka sai ya ci gaba da yin itikafi a goman ƙarshe har ƙarshen rayuwarsa kaga wannan yana nuna muhimmancin idan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka gafarta mai abin da ya gabata na zanubansa da komi amma yana laluben ya samu wannan daraja ta goman ƙarshe wannan yana nuna tana da matukar muhimmanci goman nan ta ƙarshe idan Allah ya sa mutun ya same ta shine zai yi aikin da koda zai shekara 83 ba zai iya yin wannan aikin ba domin an ce Lailatul Qadri khairun min alf shahrin wato daren Lailatul Qadri idan mutun ya riske shi to ya fi kaman wata 1000 yana sama da wata 1000 wata 1000 aka lissafa za ga shekara 83 ne har da wani wasu watanni da haka kenan ashe yana da wani matukar muhimmancin da ya kamata mutun ya lura da shi a goman ƙarshe ba dojin nan mutun zai yi abin da ya so gare shi dama can farko farkon azumi ana nuna mana abubuwan da ya kamata mutun ya yi yawancin yin sadakoki ne mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi kiyamun laili ya tsaya da daddare domin an ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya tsayu da ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa to haka kuma aka ce man qama lailatul qadri wanda duk ya tsayu daren lailatul qadri aka same shi yana tsaye to imanan wa ihtisaban yana ta ibada a wannan lokacin shine ma'anar man qama din ba sai yana tsaye ba ya dai zama yana wani abu na bauta a cikin wannan daren shi ma an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa gaba daya saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci a ribace su duk da yanzu riga an yi an ce Lailatul Qadrin nan ana neman ta goman ƙarshe sannan goman ƙarshen kuma a cikin mara kenan 21 23 25 27 29 a lokacin da ake laluben su kenan kuma ana laluben su ne ta hanyar idan aka yi azumi 22 ai aka yi azumi 20 daidai to ran da aka kai azumi 20 to shine daren 21 ran da aka kai azumi 22 to shine daren 23 ran da aka kai azumi 24 to shine daren 25 ran da aka kai azumi 26 shine daren 27 ran da aka kai azumi 28 to shine daren 29 da haka ake laluba saboda daren ke fara zuwa kafin rana ta zo
wannan kai magana akan yanda ake shagaltuwa musamman a goman ƙarshe din na wurin yin shagalin bikin sallah ma'ana musamman bangaren mata zaka ga nan ne ake yin siya me ake yayi wanda kaya za a yayi ai ta wani lokaci har a samu sabani miji da mata akan cewa ba a yi mata zaman tashin asuba da sauransu ba har ya kai ga an samu bacin rai ko kuma ƴan mata su kai ga sun yi abin da za su yi koda ko hanya mara kyau ne don ganin cewa an yi kayan sallah nan koda ko ba iyayensu bane ma'ana abi samari da dai sauransu wannan can hankali sa a wannan bangaren
to wannan gaskiya abu ne mai damuwa sosai sai dai kawai ta shari'a kullun tana da bangarorin ta kuma tana da bangaren da ta hana idan har Allah ya sa mutum yana da hali yana da wadata to yana da kyau lokacin sallah ya kyautata ma iyalinsa tun daga ƴaƴansa da iyalinsa mata da wanda su suke karkashin shi saboda abu ne mai kyau kuma ana so a rika sanar da su game da muhimmancin sallah game da tun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musulmi muna da kwanakin idi ne kawai guda biyu lokacin sallah karama da lokacin sallah babba sai kuma wanda take maimaituwa a sati kamar sallan juma'a kenan shine kadai ranan da aka ware mana mu a musulmai mu yi murna ko dan wani abu tun da haka ne lokacin yayi mutum yana da hali yana da kyau kyautata ma iyalan nan nashi ya saya masu ya sabunta masu irin tufafi ko abubuwa da wanda za su ji dadi na sallah nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi daga cikin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalinsa yace kuma ni ne nafi kowa kyautata ma iyalina idan muka lura iyalin nan musamman mata mu dai a wajejen mu nan sukan wahala sosai lokacin azumi yayi wajen hidima da girke-girken da suke yi ga zafi ga abubuwa to mutum a dan nuna an ji dadi a kyautata mai yana da kyau in akwai hali in kuma babu hali to a nuna mai an dai ji dadin abin da amma ba halin ai mai wani abu wannan yana da kyau to amma ta hanyar su kuma mata su matsa cewa ko da halin ko babu halin sai an yi ko kuma ƴan mata waɗanda ba su da ƙarfi musamman ko kwanaki muna magana wa'azi idan sallah ta matso to musamman ƴan mata sukan je ma su hasi zina saboda suna tunanin su samu sai sun yi wani irin dinki sai kuma sun sai wayoyi sun canza saboda wai lokacin sallah suna so su yi selfie su yi hotuna su yi wasu abubuwa saboda haka sai su je in ba su samu kuɗi ba ko dai su ta cutan mutane ta ce tana son wannan ta ce tana son wannan dama farkon ramadan din haka suke yi tana son wannan wannan yau ramadan ba su ke wannan yau ramadan ba su ke wannan yau ramadan ba su ke wata ita kaɗai sai ta haɗa mutane biyar ko sama da biyar duk ta an shi kayan su wai ramadan basket kuma an ce su yi gaskiya sai su ce wai ai samarin wannan zamanin sai da ƙarya wannan cuta ne ba daidai ba ne don wanda ya ramadan basket din nan yayi ne don yana tunanin a so shi ko kuma ana abin nan din su kuma iyaye mata su ma sai su an shi wannan abun ai ta tara ramadan basket a ƙarƙashin gado na wanda ba halal ba ne wannan haram ne don kowa yayi ne don tunanin ana son shi to mace ba ta auren mutum sama da ɗaya to amma sai an san musu kaya wata kuma wayoyi ne za ta zo ta ce ma wannan wayarta in ta ce tana son wannan amma baya da za a yi su magana ina wayarki ta ce wata ma ta ce wayar ta fada ta lige ko ta fada kunu da sauransu ne wanda dole sai an sai mata wannan ya sai mata waya wannan ya sai mata waya wanda bata samu haka nan ba kuma tana son babban waya yawanci ƴan mata ba abin da ke burge su yanzu irin manya-manyan wayoyi saboda wai su ne suke da kyamarori masu kyau su ce wai tana son 11 wane ne pro max wane ne manya-manyan wayoyi wanda wayoyin nan wata ta kai 500 ko sama da haka ma to matar da mamutumin auren ta yayi ko wani abu ta matsa irin wannan to shi kuma zai kalli cewa to auren ta zai na haka ya cire 500 ya bata haka nan kin san ba zai yi ba namiji fa yana da wani hila nashi na dabaran shi indai zai rika ba mace wani abu to kaman fa yana zuban adashe ne ba yadda za a yi yana nan yana zuba wannan abu yana ganin abin za sai ya nemi hanyar da zai fanshi wannan abun ko tana sane ko bata sani ba saboda haka wannan akwai kuskure sosai a ciki domin in sallan nan ta zo sukan matsa ko kuma dinke-dinke kaga wata ta sai wani yaji ko ta sai wani zane ta ce sai ta sai irin shi hasali ma har akwai dinke-dinken da suke yi na saban Allah domin akwai wata rana da aka taba kawo mana wani dinki wata mata yayi sunan shi Annabi ya dawo duniya irin waɗannan maganganu na rashin mutunci da rashin girmama addini da rashin girmama al'adun musulunci wanda suke da kyau ya shigo cikin al'umman mu Allah lalace wata ta ce wai ta yi dinki sunan shi baba ta balaga ko baba ta isa aure ko show my breast ko show my wane ne duk irin waɗannan sunayen muna da ɗalibai mata duk suna gaya mana irin waɗannan abubuwa da ake yi wanda ba daidai ba ne kuma a ce wai sallah ce aka yi wadda ana so ne a yi tunanin cewa mutum ya yi ibada bayan ibadan nan shi azumi ma alaman an karɓe shi ai shi ne mutum ya yi ibada azumi to kuma ya ci gaba da zama mutumin kirki bayan azumi amma bayan azumi an gama mutum sai koma mutumin banza alama ce ta cewa ba karɓi aikin shi ba domin abin da mata suka ce ita da'a biyayya tana haifar da wata da'a ne daga wata da'a sai wata da'a shi yasa Allah cikin ikon sa yanzu da mun gama ramadan radda aka ce ɗaya ga watan shawwal kin ga an shiga kwanaki aikin haji kenan kuma kin ga an shiga wata ibada sannan kuma mu kuma ba mu je aikin haji ba aka ce mu yi sittu shawwal mu yi azumin bayan shawwal mu yi kaza duk waɗannan dan an nuna ibadan nan haɗa take da juna ba wai kawai mutum ya gama azumi daga ne ya koma inda ya tafi to wajen baya bayan a cikin azumi an kulle shedanu an daddaure su an buɗe kofofin aljanna wanda ake sa ran kowa ya samu to kuma mutum ya koma daga ne ya ci gaba da sako alama ce ba an shi ramadan din shi ba
fa ko wani biki ma da suke malam na cewa ba su je su oyoyo wai su tarbo shi shedan din daga
haka yake tabbas haka yake wannan akwai shi mun taba sani kuma muna gani yaran musulmai abun bakin ciki dama in ramadan za a fara suna yawo suna buga garuwa suna ce an kulle oga an kulle oga an kulle oga an kulle oga saboda haka an kulle shedan kenan to sannan kuma idan azumi ya kare sai su hadu su yawa sai su hadu su wani kaya wani uniform zaki ga sun yi kaman dai yan wuta dama da kin gani kin ga alaman yan wuta saboda za su yi wasu jejayen kaya da abun nan da zane-zane da tim-tim suke yi su dinke-dinken nan sai su ruga kawai su rika yawo suna cewa oga ya dawo oga ya dawo oga ya dawo malamanta a wata shekara yanzu dan suna tsoron masu kama mutane ne da hanyar airport suke zuwa
akwai lokacin
airport yawa akwai wani wuri da ake ce ma trapco can wajen hanyar airport da can ake zuwa ana shakata musamman yaran mawadata dan na san lokutan da aka yi can baya ba a ma shiga da naira wurin sai an biya dala can shekarun baya to yanzu da suke suna jin tsoro ba sa zuwa trapco ne amma da can ake zuwa ce an je airport ne a yi ma oga barka da zuwa ya dawo to wannan banna ce mummuna domin ni dai ko a tarihin ma ban san suna yin haka ba su ce wai in an zo su ce wai za a fara azumi su ce wai suna bakin ciki an kulle masa oga sannan kuma yanzu an gama azumi suna murna bayan haka nan kuma shi ma wani abun bakin cikin har ma yanzu da ba a zuwa din can to ranar sallah kuma sai su ce wai su nema oga barka da sallah cewa ya dawo saboda haka sai su yi dinke-dinke a rika yin wani symbol na shedan cewa an yi ma shedan ya dawo kamar dai irin symbol na masoniya wanda suke nuna su wato masu bautar shedan ne mun samu hotunan su wata rana har sai da muka nuna nan cikin masallaci muka ga gasunan maza da mata kuma wasu ma har lokacin suna Saudiya sun je umra ba su dawo ba amma daga nan suka aiko da hotuna wai su nema shedan barka da dawowa barka da sallah wannan mummunan banna ce a cikin al'umman musulmi a ce musulmi na da irin wannan tunani
Assalamu alaikum ƴan uwa zaku saurari waƙar azumin watan Ramadana daga bakin ni Habiba Al-Funtuni tare da Zuhaira Isma'il a sha sauraro lafiya
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To me kamata a ce matasa su mai da hankali musamman ranar sallah da irin yadda an za'a yi shagulgulan bisa sallah?
To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana dai shi watan Ramadan kamar yadda aka sani musamman ga matasa shi matashi kullun abin da ake so a wurin shi yayi kokari ya amfani da maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ibtanim min khamsin qabla khamsin kowa ya ci riba abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su same shi aka ce shababaka qabla harami ka ci moriyan kuruce ka kafin tsufa ya kama ka sannan si hataka qabla saqmi ka samu amfanin lafiyar ka kafin rashin lafiya ya kama ka sannan faraga qabla shughli kai amfani da sadakake da dama kafin rashin dama ya same ka sannan ginaka qabla faqri kai amfani da wadata ka kafin rashin wadata ya same ka sannan hayataka qabla mauti kai amfani da rayuwar ka kafin mutuwa ta same ka biyar to ba wanda zai ci riba wannan kamar matashi wai matashi shine yake da dama shi yake da lokuta shi yake da karfi shi yake da abubuwa to abin da ya kamata ya more su a cikin Ramadan din nan kuma har bayan Ramadan ya ci gaba da more su domin mutum zai iya tashi ya dage a Ramadan ya zo kuma bayan Ramadan ya bata to ai bai sani ba ko zai kara tada wani Ramadan din balle ya gyara domin ai muka yi tunani zamu ga wasu bara an yi azumin da su kuma ba na ba su na abun mumkin ne zama nan mutum wata kila shi ma sai zama baya nan kuma bayan ya bata wannan abubuwa saboda haka abin da ya kamata matasa su yi kuma alama an shi Ramadan din su shine bayan Ramadan in ya kare an yi mu an a kare himma a goma nan da suka rage na farko kenan bayan haka nan kuma in Ramadan din da ciki Lailatul Qadri take bayan nan tun daga radda kuma aka ce 1 ga wata to daga nan kuma mutum zai fara kabbarori ma dan alaman cewa ya ci gaba da bauta Allah. Waɗannan kabbarori da yake a cikin Ramadan yanzu an ga wata sai mutum ya fara kabbarori har zuwa lokacin Idi. Kabbarorin nan za a yi ta yin su a ko ina, ko cikin gari, ko a kasuwa, ko ina mutum yake yi ta kabbarori. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maza da mata za su rika yi, sai dai mata su ne za su yi a asirce, ba za su rika yi a bayyane ba, ko da a waje ne in suna kan hanya ba za su yi ba, amma maza su za su rika yi da ƙarfi, ko da cikin kasuwa ne ko ina ne za su yi ta yi har zuwa a je sallar Idi a dawo. Amma mata su ba za su yi a bayyane ba, za su rika yi amma in cikin gidansu ne suna yi saboda yaransu. Kamar misali tana kitchen, kabbarorin nan da ake yi ba karamin abu bane, suna da girma wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mutum ya samu ya fade su kabbara daya ko tasbihi daya, idan mutum ya je lahira da za a ce a bashi sakan daya ya dawo ya fadi guda daya a ciki, kuma shike da duk duniya da abin da ke cikin duniya zai bada saboda a bashi dama yi wannan kabbaran ko yi wannan tasbihin guda daya. To da haka yana da matukar muhimmanci a yi wannan. To bayan nan masu matasa ko abin nan in aka tafi wajen Idi, dama shine abu na biyu wanda za a ce ginshiki a ranar bayan an riga abin nan. Sallah ta wannan ta zakatu wannan wanda muka yi ta Idi, wannan ta azumi tana da zakatul fitri wanda akan gabatar da ita kafin aje Idi. Ana so mutumin duk da ya kai abin nan ba ya zamana yana magidanci ne, to ya fitar da wannan zakka wanda ake ce ma zakkar kunu, tana da sunaye wajen guda uku, ana ce mata zakatul fitri saboda sai an abin nan an yi azumi an gama ake yin ta, kuma ranar Idi irin na a wannan na sallah ana cin abinci ma a bude baki da dabino kamar tamrat na abin nan an fi son rutabat irin waɗannan danyen dabinon nan, ko kuma mutum bai samu bai ci tam kafin ya je Idi. To saboda haka ita kuma zakatul fitri ana son a cire ta ne kafin a je Idi. Wasu malamai ma kamar Abdullahi dan Umar ya an gabatar da cewa yana cirewa, kuma yana bada muhimmancin a cire ta koda kwana ɗaya ko kwana biyu ma kafin Idi, saboda manufar ta shine a faranta ma wanda bai da shi rai. To idan ya kasance wata illa sai ranar Idi aka bada, wani sannan ya riga ya ciwo rance ko ya ciwo bashi ko ya wani abu. So saboda haka wasu malaman suke ganin cewa in aka cire kwana biyu kafin ma Idi yayi, in ko mutum bai cire ba to ranar sallah kafin ya je Idi ya dawo, wannan ita ce zakka wadda take karbabba. Idan ko mutum bai yi ba sai da aka dawo Idi to ta zama sadaka kenan, don haka bata kai darajar wannan abun nan din ba. Sai dai kuma in mutum bai yi ba kwata-kwata ana bin shi bashi. To wannan ana son wannan farko kafin mutum ya je Idi, bayan nan sai tafiya kuma wajen Idi. Na'am.
To malam, kamar matashi wanda yake da misali abin hannunsa ko yake da sana'a, yana iya fitarwa kansa wajen wayansu hayyan sai su ce in dai suna karkashin iyayensu, ma'ana ba su aure ba, ba su aje iyali ba, sai kaga har a lokacin iyayensu ne ke fitar musu. Shin ya wajaba shi matashi ya iya fitarwa kansa, ko kuwa a'a har sai ya yi aure shi ma ya aje iyali?
Magana aure ba shine sharadi ba, sai dai kawai idan a gidansu yake cin abinci har yanzu iyayensu su suke ba shi abinci, to wannan babu laifi su cire mai. Su cire mai a matsayin mai gida, tun da dama nan duk kowa ke cin abinci, domin wannan karkashin wanda suke karkashin ka, kai kake ciyar da su, kai kake shayar da su, to in zakatul fitri ma ta zo sai ka cire masu, amma in ba a cire masu ba sai ya cire da kanshi. Amma ba sharadi shine mutum sai ya aure ba, ko da ya auren idan dai mai magidanci ne, kamar irin yadda kika sani mu da yanda muke mai gida har yanzu, ko kai aure har yanzu karkashin shi ma kake kusa abubuwan da shi yake ma, to wannan zai iya cire mashi. Amma in ba a cire mashi ba sai ya cire da kanshi shi yafi. Amma shi mai gida uba dan ya ga dama tun da duk karkashin shi ne, ƴaƴan shi ne, to in yazo cirewa duk ya samu ya cire masu, in ya cire masu wannan yayi shi ma Allahu ala. Bayan nan sai yadda ya kamata mutum ya yi daga Idi, kun ga za a je Idi, daga nan bayan an je Idi a yi sallar Idi a dawo, kuma daga nan ba a hana mutane murna ba ta hanyar ziyarta ƴan uwa da cin abinci da sadakoki da yi ma yara kyauta. Mutum ya samu ya sai halawa ya aje wasu abubuwa wanda zai ba yara su farin ciki, ko kuma ya ba su barka da sallah kamar yadda muke ba da wannan. Wannan yana da matukar muhimmanci domin ana nuna ma yara yau rana ce ta farin ciki. A takaice wasu ma cikin magabata yaro ko laifi ya yi akan kyale shi a ce mai kaci arzikin yau ranar farin ciki ce, ba a so a doke ka amma kakka kara, don a nuna mai mahimmancin wannan ranar a musulunci tana da kyau. Gashi an mai sababbin kaya, gashi an sai mai hula, an sai mai takalmi, an sai mai wasu abubuwa, wani lokaci har a sai mai irin agogon roban nan da na gilashi duk a sa mai, duk don a nuna mai yau fa mahimmancin ranar nan tana da kyau. Kun ga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana, ranar Idi, ya ga wani yaro yana tafiya gefen hanya yana kuka, bayan da an taru kuma ba a zo a gaida manzo Allah sai annabi ya ga yaron ne yana ta kuka gefen hanya sai ya tashi ya bi shi ya tarbo shi ya ce yaro ya aka yau ana murna kai kana kuka sai ya ce shi bai da kayan sallah ne aka ce ya aka yi baka da kayan sallah ya ce baba na ya mutu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yi dan dauke ka kaje gidana ka zama kanin Fatima ya ce ya yarda annabi bai kyale yaron nan ba sai da yi murna wannan yana nuna mana ana so a sa yara farin ciki ko ƴaƴanka ne wanda ka haifa ko ba wanda ka haifa ba kuma wannan shi kamata al'umma su kula cewa kada mutun ya zama gashi shi yana da wadata ga makwabcin shi baya da hali yana gani amma kuma su ba su yi wannan irin farin ciki ba shine hikima ta Allah ma yace ai wannan zakatul fitrin saboda a ciyar da mutane a ba kowa yadda zai wajen idi idi ba ana nufin an zo idi kuma ai sabo bane wasu ranan idin nan sukan saba ma Allah su je su wasu irin bukukuwa su yi party ko har su zinace zinace ma ɗan mata wata yarinyar mata taba zina ba sai ranan sallah kaga wannan ke nuna azumin bai yi ba wani matashin ranan abokai za su zuga shi su yi wani kaya kala daban-daban su ta yawo su wasu irin aski iri daban-daban kai ka ce dai wannan ogan nasu da suka tarbo ya dawo musu da wani sabon kuma tsari wanda sai ranan sallah za su yi amfani da shi saboda haka wannan abun bakin ciki ne kwarai kuma alama ce ta ibadar da suka yi ba a karba ba domin wasu zaki ga in azumi ya zo sun yi itikafi sun shiga itikafi sun yi abubuwa cikin itikafin sun yi bauta sun yi kaza sun soke Qur'ani sun yi abubuwa amma kuma idan lokacin azumin ya zo ba aka gama ana gama azumi sai su koma gidan jiya wani ma sai ya wuce inda ya baro alama ce ta ibadar nan da ya ba karba ba domin in an karba har dai mutum Allah ya sa ya yi sa'a ya dace da alkhairin cikin Ramadan to zaki ga ya ci gaba da kirki kirki ya ci gaba kamar mutumin da ya je aikin haji ne in ya yi aikin hajin ne ya zama mabrur wanda aka karba to zai zama kirkin shi ya karu ne sai ya ci gaba da kirki bayan nan amma ya koma ko ya koma inda yake da ko ya wuce wurin ma alama ce ta aikin nan ba a karba muna fata Allah ya tsare mu saboda haka jawo hankalin matasa ko muna jawo hankalin matasa cewa ranar idi ba ranar sabo ba ce rana ce ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan ni'ima da ya bamu kuma sannan mu ta roƙon shi Allah ya karbi abin da muka yi kun ga magabata idan aka yi azumi an ce suna yin wata shida ne suna roƙon Allah Allah ya karba masu sannan kuma bayan nan su yi wata shida bayan nan kuma suna roƙo Allah ya nuna masu wani Ramadan ɗin saboda haka wannan shine a takaice muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna daga cikin bayin sa wanda ya karbi azumin su Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta cikin wannan wata mai albarka kuma sauran kwanakin da ya rage mu dage mu karasa su kuma kwanakin da muka yi magana na daren Lailatul Qadr ummul mu'minin ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ta ce in ta ga wannan dare aka ce ta yi addu'a ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka mutum ya nemi wannan yawaita addu'o'i a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshen Ramadan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah
Assalamu alaikum ƴan uwa za ku saurari waƙar azumin watan Ramadana daga bakin ni Habiba Alfuntumi tare da Zuwaira Isma'il a sha sauraro lafiya
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Tattiyana gabatarwa Amina Bahara Auna, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leather's Creation, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Ramadan ya fi watanni dubu